أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبِّت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مود أزمي يو إن شاء بقي نوة رمضان شكرا تدبو الإعادة تريه دود أربعين دهدو باين هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم واند ياي دي دي دتوكس وطن هدو شكرا تدبو بيو دأشرين دأكو نميلادية ajiya mun kwana a aya na 25, yau kuma zamu fara daga aya na 26 a cikin suratul nisa'i. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaykum. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. To kafin mu ci gaba da karatunmu, daman jiya mun yi magana batun sadaqi, sadakin da za a ba wa mace. Jiya mun manta, mun ce yau za mu fara da shi, za mu yi magana a kansa. Shi sadaki haƙƙi ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi za a ba wa mace wanda za a aura. Yarinyan da za a aure ta, haƙƙinta ne za a ba ta wannan. Kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai aje wani abu ƙayyadadde wanda za a ce shi ne iyakan sadaki ba. Tun rubu'i dinar, daga nan har nawa idan mutum ya ga dama zai bayar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka matansa an ce babu wanda kuɗinta ya wuce, an bata sadaki ya wuce dirhami 400. Sai Hafsa Safiya, ita kadai wanda wannan nata ya zama daban, sadakinta ya zama daban da na sauran matan. Amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a wani hadisi, wanda ma'anar shi yana cewa inna aqallu kunna maharan, wato mata wanda sun fi albarka, wato auren da ya fi albarka shine auren da an biya sadaki kaɗan a cikinsa. Amma wannan fa bai nuna ba wai kar a ba kuɗi da yawa. A'a, idan mutum ya ga dama zai ba, ko nawa zai bayar. Akwai wata kissa a zamanin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, duk da hadisin, duk hanyoyinsa ba su nuna inganci ba, akwai du'uf a cikinsa, amma ana amfani da shi. Hadisin nan Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hana a zamaninsa kada a tsananta a cikin kuɗin sadaki, kada a ɗaura kuɗin sadaki yayyawa sosai. Me yasa Sayyidina Umar ya yi wannan? Ya yi shi ne don tausayi da al'umman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, da kuma tausayi ma 'ya'yan musulmi. Sai wata rana wata mata ta zo mishi, take mishi fa, ya amiral mu'minina, kai ga hukuncin da kayi, kace kada a yawaita sadaki, kada a bayar abu, kada a bada abu da yawa.
gashi nan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa a qur'ani wa ataitumu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ai ataitum kun ba wa dayan su kudi mai dimbin yawa ya kai kuma nan zaka hana nan an ce sayyidina umar radiyallahu anhu yayi istighfar yace kullun nasi faqihu illa umar kowa yayi ilimi sai sayyidina umar radiyallahu anhu yace daga can shikenan yace kowa ya bayar da abin da ya ga dama to babban abin da muke so mu yi magana akan sa yanzu shine a zamanin mu ne yanzu nan musamman ma al'umman mu da muke tare da su anan al'umman shuwa gaskiya ana amfani ta hanyar sadakin nan a kori wanda sun zo auren matan an ɗauki sadakin nan hujja ne idan mutum ya zo an ga ba a son sa sai a ɗaura masa sadaki wannan kuma ba daidai ba ne wannan ya shiga cikin yaudara abin da ya kamata a yi idan mutum ya zo ya tambayi yarinya ya ce yana son ta bai kamata a kore shi ba sai da dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce iza atakum man tarbauna dinahu ko ba haka ba wa khulquhu ko fazawwijuhu duk wanda ya zo muku kun yarda da addininsa da kuma halayyarsa halinsa ya zama hali ne na mu'minai na salihai ku ba shi aure to idan ya zo yana da addini yana da hali mai kyau ya zo kuma sai kai ka kore shi ka ɗaura mishi sadaki ka kore shi ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba ka yi ba wannan ba daidai ba ne yanzu wannan abin yana nan da yawa a cikin al'ummanmu a duba abin da ya kamata a yi idan mutum ya zo sai a gaya mishi wane bawan Allah mufa ga dalili kaza ga dalili kaza ya kasance wannan dalilin nan ba na kabilanci ba na bambanci ba dalili ne wanda hankali zai ɗauka wane kaga kai ga irin halin da ka tashi a ciki mu kuma ga irin ga tarbiyyar da ta tashi a ciki idan mun hada ku da ita gaskiya za mu shiga cikin matsala a gaba bai kamata ba don haka za mu ce da Allah ka yi haƙuri ka je ka nemi wanda halin ku zai daidaita ka aure ta ya fi a kan a ɓuya a bayan sadaki don mun ga halayya da yawa wannan abun kuma yana jan fitina wa al'umma ga baki ɗaya me yasa na ce mutum ɗaya zai aikata amma sai a ce almajiran wane ko kuma anguwan wane ko kuma ƙabila wace su ne suna wannan wannan kuma ya kai ya zama zalunci an zalunci wanda bai sani ba an ɗaura mishi abin da bai sani ba kuma abin da ba zai goyi bayan a yi sa ba ko ba haka ba to dan Allah muna jawo hankulanmu ga baki ɗaya mu ƴan uwa ga baki ɗaya kada a yi amfani da sadaki a kori wanda ya zo neman ƴa mace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abrakukunna aqallukunna mahran aure mafi albarka wannan shine auren da aka ba sadaki kaɗan a cikinsa amma idan mutum ne ya zo ya ga yarinya ya ce a ce mishi ka bada abin da za ka bayar ya ce a ni na zan ba ta biliyan ɗaya ya bayar yana da kyau bai yi laifi ba Allah ya saka mishi da alkhairi wannan shine abin da jiya ba mu yi magana a kansa ba mun tsallake a cikin tafsirin aya kuma mun ce yau za mu tunatar a ciki kuma Allah ya sa mu dace barkaci annabi ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya yi mana bayani a ayoyin da suka gabata abin da ya haramta na daga cikin mata wanda bai kamata a aure su ba ko kuma auratayya bai kamata ya auku tsakaninsu da wanda ya kamata ya yi ba da wanda aka ce ya zo neman su kamar su mama da ɗa da yaya ko ƴar uwa da kuma gwaggwanni da innoni da sauransu da kuma auren baiwa an ce idan akwai wadata bai kamata a aure su ba domin za a zo a kawo tuhuma a nasabar da sauransu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa bayan haka yace yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wannan abun da aka faɗa ubangiji yana nufin yayi muku bayani bayanin me bayanin halal abun da ya halatta da kuma abun da aka haramtar shine ubangiji yana so yayi muku wannan bayanin nan wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum sa'annan kuma ya shiryar da ku zuwa hanyoyi wanda suka gabata hanyoyin da sun kamata na wanda suka gabata daga wanda suka gabaje ku sun zo a gaban ku na cikin addinin nasara da yahudawa abubuwa shari'o'i da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zana musu kuma sun bi daidai ubangiji hakan yana so kuma ku bi wannan a tafi a cikin sa sai hadiyakum sunan allazina min qablikum wa yatuba alaykum sa'annan ya karbi tuban ku a cikin abin da kun aikata a cikin rashin sani wa yatuba alaykum na'am
wallahu alimun hakim
wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne wato duk wannan hukunci hukuncen nan da ya zana so yana da sani akan su ne mafi alkhairi a gare mu hakimun kuma goni ne a cikin wannan hukuncin nan da yayi na'am
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
والله يريد أن يتوب عليكم للي ألا فينا سيكر بتوبانك نئدنكم بي ونن أبن ديشيك بي ويريد الذين يتبعون الشهوات سأنن وأند سكي بي شاووين دنيا سنا بن سن كيد رأيينسو suna so su batar da ku ne wai ridul lazina tabi'una shawati anta milu mailan aziman suna so ku karkata ba wai karamar karkata ba karkata mai girma suna so ku kubar hanya wannan shine abin da yanzu kullum ana kira akan sa ka duba Allah ya saukar da alqur'ani ga sunna tana nan akwai wa'azi da yawa a cikin sa amma abun takeici sai kaga da musulmi yanzu ya bar wannan gabaki daya yana koyi da kafirai a cikin tufaci saka kaya zaka ga da musulmi yafi son yayi koyi da kafirai kafiran nan kuma wayannan kayakin nan an same su ne don me don a karkatar da kai ne kamar yadda ubangiji ya fada yaya za a yi mutum mai hankali ya siya wando misali wando su bature ma sun sa mishi crazy jeans wato jeans na marasa hankali ko na mahaukata zaka ga jeans a zo daidai wajen duwawo an yayyaga ko taka ba kaga an yayyaga wannan wandunan nan amma sai kaga da musulmi ya ce wannan shine abin da ya kamata ya saka kuma zai saka wannan ba karkatar da shi bane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana al'aura daga guyuwa zuwa cibiya kai kuma gashi na an saka an baka wando eh ya rufe daga al'auran ka zuwa cibiya amma an yage duwawu ta baya ana kallon jikinka me aka yi ai ba ai abin da ya kamata ai ba wannan daya na biyu kuma sai ka zo ka sa wando Baturai ma a can suna kiran wannan sakawan show your ass ibana ka nuna duwawunka wato wannan mutane ne wanda ake ce musu gay in ludu da sauransu su ne ana saka wandon nan za a saukar da shi har duwawu a ƙasa mutum ya saka wando ya saukar da shi a ƙasa a matsayin shi gaye alhali su can ma sun saka shi ne in daudu ne wato zai yi talla da kansa ne wanda yana sha'awan sa yana bukatun sa in ya ganshi zai mishi magana sai ya dauke shi wannan ba ana so a karkatar da ayyan musulmi bane wannan daya na biyu kuma sai mace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta wasala gashinta ta sa wani abu da shi ta hada ita kuma ta dauke wani abu ana kiran shi ma a cuci mazawai kaji saboda Allah zaki sa a zuciyanki abinda ubangiji ya hana sai ki cewa a cuci maza to me yasa zaku ci sai so Allah bai baki gashin ba bai baki babu komi gashin ai ba cinye shi za a yi ba in mutun ya ganki halinki yayi addininki yayi wadata shikenan ya wadata ba lalle bane sai kin zo kin yi ƙarya da shi ba to waɗannan ababen an kawo su gabaki daya dan a karkata ayyan musulmi ne yanzu misali kaman social media akwai amfani da yawa a cikin ta wannan telephone da zaka ganshi akwai amfani da yawa a cikin sa zaka iya ka samu qur'ani a ciki zaka yi karatu hadisin da kake nema zaka yi searching ya fita maka duk wani ilimi wani maganan malami zaka iya ka samu a cikin sa amma har ila yau kuma akwai fitina da yawa a cikin sa yanzu kaman YouTube kana amfani da YouTube ka bude ko ya kai setting na telefon naka ka hana baraka ga wani abun banza a cikin sa ba kana searching ba da son ka ba za ka ga an cire maka wani abun banza a cikin sa an yi mene don ana so a karkatar da musulmi a musulmi to zamani ne wanda ya kamata mu ƴaƴan musulmi mu yi tunani sosai duk wani abu da musulunci yace kul kada a zo wurin nan ya kamata mu yi hankali mu tsaya nesa da shi domin sahabbai kamar yadda muka sha fada da yawa sun ce kunna nad'u 70 baban min alhalal makhafata an naqa fi alharami muna barin wato kofa kofa har guda 70 na halal muna gudun shi tsoron kada mu fada a cikin haram me yasa sun san abun nan halal amma akwai shubha a cikin sa wannan shubhan nan kada su manta yau suna bi suna gani duk da su misali mu ce suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya dan ba su wata kariya kadan na tunani don ubangiji yana cewa qur'ani innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru wadanda akwai takawa ta tabbata a zakatansu idan shaytani yazo ya dan soke su kadan sai su yi tunani su ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim su karkata zuwa gaskiya amma wanda taqawa bata tabbata a zuciyarsa ba shubha sai ta ringaye shi ta yaudare shi sai yazo ya fada a cikin haram to tsoron kada wani daban ya gansu su suna amfani da shubhan nan da shubha ya dauka wannan abun nan abu ne mai kyau yazo yana yi kuma yazo ya fadi a shubha to ya kamata mu ayyan musulmi mu yi tunani sosai duk wani abu da malamin mu sun ce bashi da kyau mu rabu da shi kuma babban abu shine kullum ina magana kada a ce in bol na kulla musu ba wai na kulla muku ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalil dayanku za a tayar da shi gobe ranan kiyama akan addinin dan uwansa dayanku ya dubi ko yayi tunani ya zabi wa zai bi wa zai yi abokanta da shi a can kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al mar'u ma'a man ahabba dayanku yana tare da wanda yake so da wanda yafi so a duniyar nan za a tayar da shi to anan kaga ga annabi alaihi salatu wassalam baka ce kai muhammadi ba baka ce kai daga hizb na sahaba ba baka ce kai daga hizb na salihin ko na ahlus sunna wal jamaa ba amma sai ka zo ka ce ai mu basa ne mu yan basa ko kuma mu yan me sunan wannan team din nan sauran Real Madrid da makamantan su ka duba fa ka bar al'ummar musulmin nan sosai ka zo kana damun kanka akan wanda bai san ma da zaman ka ba baya kawo labarin ka wallahi ka mutu ka rayu bai dame shi ba ba a ce kada ka kalla ba in kana so ka kalla me ya kai har a gida za ku rabu wannan basa ne wannan Madrid ne za a zauna a gida ma wa'annan za su zauna a gefen nan zaka ga uba da ya sun rabu ranan wasa zaka ga uban ya sa jesin wannan team uwar ta sa wannan team yaran ma sun rabu kuma sun zauna suna gani shikenan har ma ranan da team daya yayi winning sai ka samu bangare daya daga gidan suna cikin bacin rai da wani kunci kamar an cuce su ko kuma wata duniya ne suka rasa ko sun rasa lahira alhali ko ubangiji tabaraka wa taala yana cewa allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a wanda suka bata a cikin bin abun duniya alhali ko suna sun zaci cewa ko suna tsammani cewa suna aikata abu mai kyau alhali ko abinda suke aikata ba abu bane mai kyau ba shine ayyan musulmi ya kamata a zamanin nan ayi tunani duk wani abu a ji tsoron Allah daidai gurgudo duk wani abu da malamai magabata sun ce wannan abun bashi da kyau mu yi kokari mu guji wannan abun daidai karfin mu idan an ce abu ne mai kyau to ko bara mu iya ba mu yi kokari mu koya da kadan kadan har mu zo mu tabbata a cikin sansa da kuma yin sa aikata shi Allah ya sa mu dace shine ubangiji yana cewa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati wadanda suke bin sha'awoyi koko suna bin son zukatansu an tamilu mailan azima don ku karkata kuma ba karamar karkata ba karkata mai girma to wace karkata ne mai girma yin barin bin hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ita ce karkata mai girma na'am
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
يريد الله أن يخفف عنكم للي ألا يناسو يسوق آمكو يسوق آمكو مي يسوق آمكو أجكم هكونچه هكونچه دفر اللود يوجب تا أكنكو يناسو يسوق آمكو أبن ديچيكو بي شيني أبو ما في سوقي أكنكو إلنكو زوكم غاني أن يخفف عنكم
وخلق الإنسان ضعيفا
تو أن هلتشي إنسان أن هلتشي متر الرونة متن ندى روني أكا هلتشيشي دون هكا كما با ويا هلتشي متن ألا كما يا هلتشيشي دروني ألا زيد أورا مش أبن دي فكر فين سنة أعطو للي أبن دي أبنجي يد أورا مسا شيني أبو ما في سوكي دي يكمات يبي أبو ما في سوكي دي يكمات يأيكتاكم نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أنا كرا نيدا غورين أبنجي تبارك وتعالى قد دك باينسا مسمى ما مؤمني أشكين سيأتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك kai imani ko kun bada gaskiya la takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku ta mummunar hanya ko ta zamba ko ta yaudara ko ta damfara ko ta wace hanya ko riba ko caca kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da hanyoyin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta wayannan hanyoyin yanzu a zamanin mun nan suna nan da yawa yanzu zaka samu kawai wani baka san shi ba baka gan shi ba yana wata duniya zai bude a internet zai bude wani platform zai ce ma idan ka sa 1000 ko 10,000 a cikin sati daya zaka mayar da kudi kaza a cikin wata daya zaka yi kaza za a sa kudin kai wannan wasan a zuciyarka sai ka zo ka sa kudin ka da farko kana saka za a baka an baka sai a ce ma a ya kamata ka ja mutum goma so ma su zo su yi investment a cikin shi so su sa dukiyar su a ciki in ka saka in su mutum goma nan sun saka za a ce kowani mutum goma nan suka saka kana da percentage a ce ɗayan goma za a baka 3% kaga a cikin mutum goma an baka 3% zaka samu 30% to bayan abun da kai ka saka gane mutane ka samu 30% ka samu ka hada a hakan nan za a zole ka sai ka kawo mutum goma mutum 20-30 za a bi ku level na farko za ku yi ku ji dadi na biyu na uku in an tara kudin ku na karshe chip sai a kashe zaka zo ka duba ka bude website din nan baraka same shi ba ya riga ya zamu ba damun proud ne damfara ne kawai an riga an ci kudin ka za a barka da kai da wanda ka jawo su kuna fada abu ne wanda an yi shi da yau a Najeriya akwai MMM wanda an rufe shi da baya yanzu ana yin su da ba akwai Coca-Cola da makamantansu suna nan da yawa samari sun zo sun fada a ciki amma kwanan nan ina ji wani yana bani labari yace na Coca-Cola ma sun zo sun dakatar da su sun ce ba za su daki kudaden su ba kaga zalunci ko to shine abin da ubangiji yana hana mu'minai kada su fada a cikin wannan la takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku ta hanya ta mummunar hanya ko ta damfara ko ta wani irin hanya abin da ya kamata duk wata hanya in ba kasuwanci ne ba ka siya abu goma ka zo ka sayar da shi ko goma 11 ko goma 12 yadda ka samu wannan ubangiji ya halatta amma ko kasuwancin ma idan rishi ya shiga cikin sa yaudara shi ma ubangiji ya hana shi ne yace la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun sai dai idan ta kasance tijara ne domin illa anan istisna munfasil ne ba istisna muttasil ba bara a fassara ta da sunan illa na istisna ba walakin tijaratun ba wa illa na wanda ake cewa face din nan ba na'am walakin tijaratun ubangi yana ce illa an takuna tijaratun walakin sai dai idan tijara ne wato fatauci ne kasuwanci ne tsakaninka da mutum wane ka zo ka siye wannan a goma a yayi yawa da Allah ka yi mun rage a kaza babu gish a cikin sa manzon Allah yana cewa illa anta kuna tijaratun anta radin da yardatayya tsakaninku ko yargegeniya tsakaninku a can shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa albayyani ala khayarin ma lam yaftariqa wato mai sai da sayarwa suna da zabi ga baki dan su su biyu suna da zabi in har ba su rabu ba suna nan kana da zabi wane ka sai wannan abun kuna tare eh zan siya nawa ne goma ne kaza 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 eh na yarda shikenan ya biya in sun rabu to shikenan wannan kasuwancin ya tabbata a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangiji yana cewa illa anta radi illa wa illa an takuna tijaratun
an taradin minkum
sayyada yardatayya a tsakaninku
na'am wala taqtulu anfusakum
sa ubangiji anan yana cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku kisan kai abu ne wanda yana cikin abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta kuma ya muna na aikata shi kuma ya nuna duk wanda ya aikata haka wanda ya kashe kansa yana cikin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana cewa man qatala nafsahu bi shay'in fushira bi hadha shay'i yawm alqiyama wa uzziba bihi fi jahannam amma ma'na alhadis duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a tayar da shi da abin da ya kashe kansa da shi innan ranar kiyama kuma za a azabtar da shi a cikin wuta kai akwai wani hadisi wanda ya bayyana wannan hadisin ma sosai ubangiji yana ce duk wanda ya dauki wani karfe wata karfe ya soka wa kansa ya kashe kansa to da wannan karfe za a tayar da shi a kabari har ya je da ita wajen hisabi kuma za a shigar da shi wuta ita ce za a zama abin da za a azabtar da ita a cikin jahannama duk kuma wanda ya hau kan dutse ya jefar da kansa ya fadi ya kashe kansa hakan nan da wannan dutsen shine zai zama azabar sa a cikin wutan jahannama duk kuma wanda ya dauki dafi ya sha wannan dafin nan shine zai zama azabar sa a cikin wuta za a bashi a ya sha ya kona shi ya kashe shi za a sa rai a kashi kuma a sake bashi dafin nan ya sha hakan nan ne zai zama azabar sa shine ubangiji yana cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku a wata hadisi a wani wasu masu tafsiri kuma sun ce wala taqtulu anfusakum wato kada ku aikata abubuwan da ubangiji ya hana ku ku aikata a ayoyin da suka gabata ya zama shine sababin mutuwan ɗan uwanku kada ku kashe ɗan uwanku nafsa wato ɗan uwanka kamar ranka ne shi ma ya zama ɗaya sashe ne daga kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddi dihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahidi kaman gangan jiki daya ne muslimi da muslimi mumini da mumini dan uwa da dan uwa wato anan idan kai abu ka haddasa wani abu ya zama shine sanadiyan kisan dan uwanka wato kaman ka kashe danka ne don ka kashe dan uwanka kisan kai kuma anan zai shiga cikin kaba'ir domin duk sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa duk wani abu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana a ƙarshe kuma ya kira wuta ko ya kira fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ya kira la'anar ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ya kira jahannama yana cikin kaba'ira to kaga aikata wannan ka kashe kanka ko ka kashe wani musulmi yana cikin kaba'ira anan kuma ahlus sunna wal jama'a gabaki daya a wajen su suna cewa al qatilu biddini kal qatili bisayfi wanda ya kashe wani da takobi ko wanda ya kashe wani da wani addu'a ko da tsafi ko da wani abu daidai yake da wanda ya dauki takobi ya sari kan dan uwansa duk hukuncin su daya ne kada ka ce ai akwai wani addu'a Allahumma innal qauma bari mu yi musu ko mu yi musu yasin mai citta ko mu yi musu wayannan to wallahi duk daidai yake da wanda ya dauki wuka ya kashe wani wayannan addu'o'in duk da suna da sanadi suna da inganci an dauke su ne a hannun malamai amma ba a yin su ana yin kunuti da su ne akan kafirai ba akan musulmai ba bai halatta ba musulmi ya dauki wannan yayi shi akan musulmi wanda yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan haka a guji wannan na'am wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima lalle allah ya kasance a kanku mai rahama ne rahamar Allah tana tare da ku duk hukuncin da ubangiji ya yi su anan kuma ya hana ka yace kada ku ci kudaden dukiyoyin tsakaninku da yaudara da makamancin su da hanyoyin da basu kamata ba na'an kuma wani ku kada ya kashe kansa ko ya kashe dan uwansa ko haka yace wannan duk daga cikin rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala ne rahaman sa bara mu iya sanin ta ba domin rahaman da ya saukar mana rahama da ya halicci rahama ya kasa ta kashi kashi 100 wasu ne hadisi kuma ya kasa ta kashi 99 ya dauki rahama guda shine an rarraba mana ga baki daya da mu da dabbobin da komi da bushiyoyin da komi duk wata rahama guda ɗayan nan ne an raba za a hada za a kamanta da rahaman Allah ne to 99 anan shine Allah yake ya kasance mai rahama a gare ku don ya tanadan muku waɗannan rahamomi 99 nan ku je ku tarar da su idan kun bi wannan amma idan ba ku bi wannan koyin ba za ku rasa rahama 99 nan gabaki daya za a bar ku da rahama daya a duniyan nan in ba ku yi amfani da ita hanyar da ya kamata ba kuma kaga kun rasa duk abin da ya kamata ubangiji ya tanadan muku na'am
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
wannan shine inda ake cewa Allah azizi da kuma yana jabarutun fi hukmihi Allah bayan yayi magana wai hankali Allah lalabe mu bayan ya lalabi bayin sa kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi wannan idan kun yi wannan ina muku wannan duk idan kun bi rahama ne akan ku duk ina son ku ne ina so in ji kan ku ne yace wanda ba su ji ba wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman wanda bai ji ba ya kiyabi ya aikata wannan abun da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana udwanan ta'addanci kuma da zalunci wa kansa ne ko wa ƴan uwansa musulmai ubangiji yace fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi wuta babu jinkiri babu jira tunda dai ka kiji anan gashi nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa kamata dinu tudan ka ki ka ji to gashi za a goda maka in kai mara ji ne ma to gashi wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman duk wanda zai aikata wannan ta'addanci ne da zalunci ne da sannu za mu isar da shi wuta fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira wannan ko abu ya kasance a wurin ubangiji mai sauki ne abu ne mai sauki kamar yadda wani zaka ga mutum zaka ga wani kamar yadda yara suke zan yi maka wallahi ko akola ta baka ji komai ba ko ba haka ba to hakan nan ubangiji yake abu ne mai sauki za a yi shi za a saka ka wuta kuma a juya ci gaba da sauran ayyuka ko hisabi wa sauran mu'minai case karamin case ne ma shikenan case kullu arrufi an da an tafi gaba wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki wurin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala na'am
يتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
أبنجي تبارك وتعالى هر إلى يوينا بيادي ينا چوا إن تتنبوا كبائر ما تنهون عنه للي إذن زاكو جي كو زاكو برمن يمن ين أبوبو أن أكا هناكو أي كتاوا in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu to menene kaba'ir kaba'ir a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat sun ce qalu wa ma hiya ya rasul Allah menene wa'annan manyan manyan wato zunubai da za su saka mutum wuta mubiq a finnar wato wanda yake isar da mutum wuta ko yana halakar da mutum sai manzon Allah sai da yake farkon sa yake musu ashirku billah ayi shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala wato kana bautawa Allah har ila yau kuma akwai wani abuban da Allah ma wanda kana bauta mishi wannan shine shirk amma kuma shirka yana zuwa da ma'anar riya kana aikata abu don mutane su gani su yaba su ce kai wane yana karatun Qur'ani ko kai wane ne yana da sallah ko kai wane ne yana da ilimi ko kai wane ne yana da karimci yana yin alkhairi ko kai wane ne yana kaza in kai don mutane su yaba maka to wannan shi manzon Allah ya bashi sunan ashirkul khafi oyayyen shirka ko karamin shirka to Allah tabaraka wa ta'ala yake shirka kowanne a cikin biyun nan yana nan daga cikin mukaba'ira wanda ubangiji ya hana shine manzo Allah yace ashirku billah sannan yace wa qatlun nafsi aw qatlun nafsil mu'minati bighairi haqqin kashe rai ko kashe mu'mini ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani hukunci ba wato idan mutum ya aikata abin da za a zartar da hukuncin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar mutum yayi zina shi muhsan ne za a yi mishi rajmu kaga wannan da haƙƙin ne wanda an yi mishi haddi duk fadud wannan da haƙƙi ne amma in dai kawai dan mutum biyayya tsakanin ku da shi ko wata gaba tsakanin ku da shi sai ka je ka kashe shi anan kisa da ake magana akan shi ba wai za ka dauke wuka ka kashe shi ba ko kai mishi sharri ka je ka hada shi da gwamnati ta zo ta kama shi an azabtar da shi har ya mutu ka kashe shi idan ka bashi dafi ya sha ka kashe shi idan ka yi mishi duk wani abu wanda ya zama sanidiyar da gangan ka san wannan abun zai halakar da shi sa'annan ka kai ya shiga cikin qatlun nafs bi ghairi haqqin idan ka aikata wannan kuma hukuncin ka Allah ya riga yayi a suratu a wannan suran ne a gabacin ubangiji yana cewa o man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda zai kashe mu'mini da gangan ba tare da wani haƙƙi ba yace fa jazaohu jahannamu maganin sa sakamakon sa wuta jahannama a cikin wuta ma jahannama ita ce gabaki daya wanda tafi kowani irin wuta na'am jahannama fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sa'annan zai kasance madawwami ne a cikin ta kada yayi tsammanin za a zo a cire shi wani lokaci wa ghadiba Allahu alayhi sa'annan zai gamu da kushin ubangiji tabaaraka wa ta'ala wa la'anahu sa'annan zai la'ance shi la'antar ko mutum malamai sun ce la'anta ce wanda za ta bi zurri'arsa ba wai za ta tsaya a kansa ba shi ya riga ya tafi ya shiga wutar amma shi din la'antar za ta bi zurri'ansa wa la'anahu sa'annan wa a'adda lahu azaban azima ubangiji ya tanadar mishi azaba mai tsanani wato an shiga wuta shi wutan shi ma daban abinda za a aika za a yi mishi daban yake da na sauran mazauna wutar Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye mu daga haƙƙin uwa shine yace wa qatlun nafs bi ghairi haqqin sai yace wa akulur riba ko haka ne wa akulur riba shine yace wa aklu na'am malal yatim cin riba riba wato ka ƙara a cikin bashin da ka ba wani wani ya zo ya baka bashi ka bashi bashi amma yanzu zaka biya da ake yi an san riba kowa ya san riba ba lallai sai mun tsaya mun yi magana kai ƙari akan asalin dukiyar da ka bayar da ita rance an jima wajen karba zaka zo karba ka hada yace cin riba shi ma daga cikin kaba'ira ne sa'annan wa aklu malal yatimi da cin kudin maraya kamar wanda jiya muka gani ubangiji yace za a tayar da ɗayan ku daga kabari yana tayar da shi manzon Allah yana cewa ana tayar da shi kowa zai tashi yana gudu yana tsara amma shi yana fita a kabari wuta yana zuba a bakin sa sahabbai sun tambi manzon Allah sun ce mishi me yasa ne yace yana cin kudin marayu wannan wutan ne ubangiji yace ya kulu da fi butunihim naran nan tun daga nan a kabari zai fara ji har wajen hisabi har zai dawaba da ita a cikin wuta yace wa aklu malal yatimi shi sa'annan kuma yana cewa aha na'am wai wa qazful muhsana wa tawalli yawm az-zahf tukunna wa tawalli yawm az-zahf sa'annan kuma juye baya lokacin da ana yaki yayi tsanani tsakanin muslimai da kafirai sai mutun yayi ido haka yayi ido haka yace kai wannan yayi zafi yayi haka da kadan kadan sai ya juye baya ya gudu ko kuma ana fita a hanya da ya gani sai yayi wata hujja ce ko bai da lafiya ko ga wani abu ya same shi almuhim dai ta ƙarya ya juye baya ya bar musulmai ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan shi ma yana cikin kaba'ira sa'annan qazfal muhsanat wato kai qazafi ubayin Allah mata mu'minai kai musu sharri anan kuma muhsanatil mu'minat ne yazo amma qazful mu'minina ma yadkhulu fihi kai qazafi wa mu'mini ko mu'mina kace kai wannan nan yana abu kaza wannan nan alhali ko shi bari'i ne kai kai sharrin ka ne to wannan ma yana cikin kaba'ira ba mamaki ka tarar da shi gobe ranar kiyama yana cikin aljanna yana leka can anta za a tafi da kai wuta sai yace mallan sauka lafiya don ka riga kai mishi sharri da ba kai mishi sharri ba mu'mini zai iya ceto mu'mini zai iya shafa yace ya ubangiji wannan dan uwana ka yafe mishi amma idan kai mishi wannan a duniya zai yi ne bare yi maka ba don haka an fi so mutum ya kyautata zato da ɗan uwan shi musulmi shi musulmin kuma yayi kokari ya guji wajajen shubuha kar yayi aikata abinda har qazafi ya zo ya fada a kansa to wa'annan guda bakwai sayyidina abdullahi ibn abbas an tambaye shi an ce mishi menene al-kaba'ira guda bakwai din nan yake kunna lis-sab'ina aqrab yace sun fi kusa da 70 ne ba wai bakwai ba shine yace kullu amrin ذكره الله وختمه بالغضب فهو من الكبائر أو باللعنة فهو من الكبائر، أو بالعذاب فهو من الكبائر، أو بالنار فهو من الكبائر. أي سنة ديوة كما يدي فد أنت بشي ميني كبائر أقول أبوك يكي سنفي قصد سبعين نفب أبوك يبا يكي دكواني أبو أبنجي يكرا أقرآني ya faɗe shi kuma daga baya yace wannan zai halaka ka zai halakar da kai ko ya isar da kai ga azabar Allah ko ga fushin sa ko ga wuta ko ga azaba yace wayannan gabaki da za su shiga cikin kaba'ira nan shine sayyidina abi huraira radiyallahu anhu wa tarana yana zaune a karkashin ka'aba mutane sun zo sun same shi wasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta tunani an ganshi an ce me yasa kana tunani yace kai yace ubangiji yayi mana gata yayi mana gata bai san mene karambanin mu gashi fa ubangiji yace idan mun guji kaba'ira zai yafe mana duk sagha'ir zunubai kanana kanana me ya kai mu ga kaba'ira mu zauna mu huta mana muna zama huta shikenan Allah zai gafarta mana komai amma taurin kanmu sai mu zo mu fada a cikin kaba'ir yace shine abin da yasa shi Abu Huraira yake tunani to wannan abun tunani ne kwarai idan ka bar zina fa idan ka aikata wani aiki karami Allah zai gafarta maka barin wannan ya kai istighfari na wancan to shine ubangiji yana cewa in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu an ce kuma akwai muqaddar mahzub a cikin ayan nan har yanzu in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa tuti'una amrahu aw tuti'una allah idan za ku guji abinda manya-manyan laifuffuka ko ayyuka da an hana ku aikatawa kuma za ku yi biyayya wa ubangiji tabaraka za ku yi ta'a za ku yi ibada za ku bi Allah yace nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku miyagun ayyukanku wa nudkhilukum madkhalan karima sa'annan za mu shigar da ku gobe ranar kiyama mashiga ta karimci ta ubangiji karimci na mutum ma ya yake balle karimci na ubangiji tabaraka wa ta'ala kana zuwa yanzu mutane suna zuwa misali an gayyace ka wuri mutane suna zuwa suna shiga ana ta kokowar shiga kowa sai a ce a wane a tsayar da shi a dakatar da shi a shigar da shi ta VIP can ya zaka ji mai dadi ko to can kuma ubangiji haka zai yi wa wanda sun guji kaba'ira wa nudkhilukum madkhalan karima ana za a sa mutane aljanna za a ce wayannan da hanyar su na shiga kamar yadda aka yi wa mazu azumi an kebe musu kofa mai suna ar-rayyan babu ar-rayyan sai masu azumi kawai za su shiga to anan wanda sun guji kaba'ira ma ubangiji yace wa nudkhiluhum madkhalan karima za mu shigar da su mashiga ta karimci na'am na'am
azumin farila ko nadila
wanne ne babu ar-rayyan babu ar-rayyan din a gaskiya azumi ne na farilla amma azumi ne nafila ma zai iya shiga karkashin sa tunda dai azum ubangiji yace as-sawmu li azumin nan ko na nafila ne ko na farilla ne in babu riya akan sa kai shi don Allah ko na Allah ne abinda Allah ya wa'ancin zai yi maka na'am
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
وَنَنْ آيَنْ أُمُّ Salama radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko ta zo wurin sa tace masa ya manzon Allah tace mishi ka duba fa maza din nan suna fita yaki mu an hana mu bara mu je yaki ba a can a gado ma sai a dauki rabin abinda za a ba namiji namiji shine za a dauki rabin sa a ba mu wato komai an fiffita maza a kan mu sai ubangiji ya saukar da wannan ayan wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda ubangiji ya fiffita sashen ku akan sashe wato anan tafdil Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci wannan halittar nan da ya halicce ta sai bai barta a mazauni daya ba sai ya fiffita wasu akan wasu Allah ya halicci mala'iku sai a cikin mala'iku ya fiffita Mika'il da Israfil da Malik da Ridwan amma akan sauran mala'iku da Jibril a cikin wayannan kuma ya fiffita Jibril akan su sai ya fiffita Jibril akan dukkanin mala'iku yazo ya halicci yazo ya aiko da annabawa da manzanni ya halicci mutane ya fiffita annabawa da manzanni akan su sa'annan a cikin annabawa da manzannin kuma ya zabi ulul azmi ya zabi biyar a cikin su Ibrahim Nuhu Musa Isa da Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam a cikin su biyar din da ya zabe su ma sai ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su to wannan zabin waye ne zabin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah bai halicci mutane su zama abu daya ba don haka sai ya zabi da halicci mutanen kuma sai ya halicci sashen su maza sashe kuma mata a cikin mazan sai ya ce ko na zabe ku na fifita ku bayan zabi wani annabi ba ko manzo ba sai a cikin ku ko mata baran yi muku wannan ba waye ne yayi wannan Allah ne yayi wannan kuma me yasa yayi wannan shi ya san dalilin da yayi wannan har ila yau yace fa shedan mace ke mace ni na halicce ki wannan ma namiji ne na halicce shi amma shedan shi shi dayan nan shedan ku ku biyu tukunna za ta zama shedan namiji daya a gado abinda za a ba ku ku biyu sa'annan za a ba namiji daya kun ga wa'annan duk abubuwa ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fifita maza akan mata sa'annan kuma har yanzu qada alkalanci a gaskiya a shari'a bara a ba mace ba don rauninta ko mace bara ta yi shaida akan hudud ba bara a karbi shaidanta akan hudud ba sai dai ta yi shaida akan wani abu daban a cikin hudud bara ta yi ba kaga duk wannan fifiko ne da aka ba wa namiji ba a ba mace ba amma me yasa aka yi wannan Allah ne ya yi sa da hikimansa shi ya san me yasa za su iya yin wannan kuma Allah ya sa shine kuma maza me yasa za su iya shi shine anan ubangiji yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda Allah ya fifita sashen ku akan sashe lirrijali nasibun min maktasabu maza suna da rabo ko suna da sakamako a cikin abinda suka tsirfanta ko suka aikata duk abinda maza suka aikata an ce ku aikata sun aikata ko na alkhairi ko na sharri suna da sakamakon su akan saranan kiyama walin nisa'i nasibun mimma kasabna hakan nan kuma mata suna da rabo ko sakamako a cikin ko akan abinda suka aikata gobe ranan kiyama na alkhairi ne ko sharri ne was'alu Allah min fadli yace akan ka dauka ka zo kai hasada ko ka zo kana tunani kana son abun wani abu da ubangiji ya fifita wani da shi akan ka kana hasada yace ka roki Allah daga falalansa mana tunda dai falalansa sana nan da yawa wannan abun da aka ba wani nan bare rage ka komai ba kuma ko kai da mutanen duniya duka kuka taru ku ce za ku zame shi ku kire shi bara ku iya kire shi ba wannan Allah ne ya basa don haka ku roki Allah daga falalansa was'alu Allah min fadli ko kuma tan ma maimakon ku tsaya ku ce maza sun fi mu suna zuwa suna yaki an ba su kaza ba a ba mu ba a kroki Allah daga falalansa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah akan bisa komi yana da sani ina da sani akan komi duk abin da ya aikata me yasa ya ba maza haka me yasa ya ba mata haka me yasa ya mayar da wannan maharbacin alqur'ani ne wannan kuma bai bashi ilimi ba me yasa wannan mai kudi ne wa yasa wannan kuma mai hikima ne kuma Allah ya rarraba ni'imansa a tsakanin mutane idan kace zaka bibbi mutane akan ni'ima da abin da Allah ya basu zaka shiga wahala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana mu hasada domin hasada malamai sun ce kala uku ne kala daya shine ka kalli mutum ka ga wannan kai bai cancanci wannan abun ba ka kalle shi ka ce kai wannan abun bai dace da wane ba wannan shi ma hasada ne hasada na biyu shine ka kalli abu kawai kai bukatan kai yaushe zaka ga wannan abun ya gushe ya kare kawai a hannun wannan ko a kwace ko ya mutu kaga wannan ya zama hasadun wa ghillun arfa'u min zalika hasada na uku shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hasada illa fi isnaini aw fi isnataini rajulun waninku Allah ya bashi dukiya sai ya halakar da wannan dukiyan a aikin alkhairi bashi da wani abu sai dukiyan sannan yayi alkhairi idan su ire-iren su suna da yawa kaman sa'ad ibn ubada ko sahabin nan ra'isul khazraj din nan ها Na'am? Sa'ad ibn Ubada, yawa shine Sa'ad ibn Ubada. Sa'ad ibn Ubada a cikin karamominsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun ya zo Madina, Sa'ad ibn Ubada yana mishi hadaya kowani rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da shi kwana 10. Shekara 10. Shekara 10 nan kowani shekara kwana 365. Kwana an ka buga a 10 yana nan kwana 360,650. A cikin kwana 360,650 kowace rana Sa'ad ibn Ubada yana daukan abu ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ba yi wannan ne kadai ba, a'a, dukiyansa kuma har ila yau yana hadaya. Wata rana abun mamaki ya faru. An ce ɗansa Ubada kuma ya fi shi karamci. Ɗansa Ubada yana zuwa yana ɗaukan bashi, idan bashi da shi zai ɗauki bashi don ya yi karamci ya bayar. Sai wata rana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun zo sun ce manzon Allah, ya Rasulullah, kai magana mana Ubadan nan. An ce ku yi abu daidai ƙarfin ku, shi kuma yana zuwa yana ɗaukan bashi, yana zuwa yana yin yana ɗauka yana ɗaura bashi a kansa. Da baban shi ya zo, sai baban shi ya ji labarin nan, ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya iso baban shi cewa fa an zo an haɗa ɗanka da manzon Allah. Sai ya zo ya ce manzon Allah, ma balu Abubakar wa Umar, me ya same su ne, me yasa suna so su koya ɗana rowa ne? Ya ce yana yi, ba a ce su biya bashi ba, ya je ya ɗauka, ni uba ni Sa'ad zan biya. Ya ce ba na so a ciki. Ya ce su bar ɗana ya je ya ɗauka, ni kuma ina biya, ya ɗauka ina biya. Ya ce musa kun san me, don ina roƙon Allah daga falalansa ne. Don kullum ina ce ya Allah, a addu'an shi Sa'ad ibn Ubada yana cewa Allahumma inna hadha al-faqr la yasluhu li wa la aslihu lahu farzuqni min fadlika. Yana cewa ubangiji ya Allah, wannan wato rashin nan bai yi kama da ni ba, ni ma kuma ban yi kama da shi ba, dan Allah haka ka bani daga falalarka ya ubangiji. To an ce har ya mutu yana cikin wadata, kuma dan shi ya mutu yana cikin wadata, kuma dan ya fi shi. Shine anan ya kamata mutum dukiya in tana hannunsa kar ya ji tsoro. In kana jin tsoro kana ce idan ta ƙare ba za ta zo ba, ko kuma za ka tsaya lissafi da yaya da wannan, to kai da arziki kullum kuna cikin wahala. Amma idan yana zuwa kana yin aikin alkhairi ba riya ba, ba wai kana yi don a ce wane yana aikin alkhairi ba, kana yi don Allah, don ka biya buƙatun bayin Allah, don kuma haka ya zama maka jiki al'ada, ya zama maka al'ada, to wannan abu ne mai kyau. Shine Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa was'alullaha min fadli inna allaha kana bi kulli shay'in alima, kuroki Allah daga falalansa, lalle Allah ga komi yana da masaniya akan komi. Na'am.
Wa li kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum إن الله كان على كل شيء شهيدا.
To wannan ayan nan malamai sun yi magana akan sabab nuzul nata akan abubuwa da yawa, amma abu mafi rinjaye a ciki, kauli mafi rinjaye shine wannan ayan nan, da lokacin da sahabbai muhajirun sun zo daga Makka sun zo Madina, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla uwantaka tsakanin su da Ansar da mazauna Madina, da ya kulla wannan uwantaka tsakanin su har ta kai ga idan ba ansare ya mutu, to ba muhajire zai gaje shi a cikin dukiyan sannan. Ana cikin wannan sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shafi wannan hukuncin nan, ya ce wali kullin ja'alna mawaliya, wa kowannen ku mun yi masa magada, ga kowanne a cikinku ko mutane mun yi masa magada wanda za su gaje shi, su ne kuma wanda Ubangiji ya faɗa mana jiya ayat Yusi. Na'am. Mutum in ya mutu da ƴaƴansa da matansa da iyayensa da makusantansa, su ne za su gaje sa, ba wai ba muhajire wanda an zo an kulle yarjejeniya tsakaninsu ba. Shine an ce wali kullin ja'alna mawaliya, wa kowannen ku mun sanya mishi magada. Na'am.
mimma tarakal walidani wal aqrabun,
za su gaje shi akan abun da iyaye suka bari da kuma dangi makusanta suka bari. Na'am.
Wal ladhina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum,
wal ladhina aqadat aymanukum, har ila yau malawai sun ce wal ladhina aqadat aymanukum, wadanda wato hannayen ku sun kulla wani wata rantsuwa tsakanin ku na za ku ba su wani abu idan sun taimake ku, idan kun mutu za ku bar musu gado na sudus da sauran su, ko kuma waɗanda kun yi alƙawari sun zama ƴan uwanku ne a cikin musulmi tsakanin kaman muhajirin da ansar, wannan alƙawarin nan da kuka yi lalle Ubangiji ya zatar da shi yanzu haka za ku iya ku ba su, amma nan gaba an shafe wannan alƙawarin, babu wani sabon alƙawari da za a yi. To shin za a ba su nan, za a ba su gado ne, ko za a ba su sudus ne, ko za a ba su a cikin wasiya? Shine abun da malamai sun yi sabani a cikin abu ukun nan. Wasu sun ce za a ba su a cikin gado, bara a ba su a cikin gado ba, za a ba su a cikin gado amma za a ba su sudus kashi shidan shidan daya za a ba su shi. Wasu malamai sun ce a'a, za a yi musu wasiya ne, za ka yi wasiya ne idan ka zo ka mutu za ka ce wane dan uwana ka, za ka zanna a cikin wasiya za a bashi abu kaza a cikin sulus na dukiyanka. Sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ce a'a, ya ce abinda ake nufi da shi anan, aqata aymanukum fa atuhum nasibahum, ku basu rabansu na cikin nasiha, na cikin taimako da makamancinsa, amma ba dai a cikin kuɗi ba. Kuɗi Ubangiji ya riga ya saman mishi magada, shikenan wannan zancen shi ya kare. Hakan nan Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan ayar, wa atuhum nasibahum. Na'am.
Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida,
lalle Allah ya kasance akan komi mai shaida ne, ko yana da masaniya akan komi, ya sani, ya san wani irin alƙawari ne kuka kulla tsakaninka kai askaiba ansare da muhajiri, Allah ya san wani alƙawari ne kun kulla kai musulmi ko kuma ku larabawa tsakaninku a zamanin jahiliya, kun kullawa ne ka zama maula namu, idan mun mutu za mu zan baka, idan na mutu zan baka a cikin gado na, Allah duk ya san wannan, wannan hukuncin kuma Ubangiji ya shafe irin wannan alƙawarin a cikin musulunci babu shi nan gaba, sai dai taimako ne wanda zai kasance tsakanin mu'mini da mu'mini dan uwansa. Na'am. Kana Allah ala kulli shay'in shahida, lalle Allah kan bisa komai yana da shaida. Na'am. Munzo daidai ar-rijalu sai mu tsaya, duk da ayan tana ta hadu da ayan da take bayanta, amma gobe idan mun zo sai mu fara anan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan shiga baki dai abinda muka yi kuskure, kuma daga kanmu ne, kuma daga shaidan, kuma Allah ya gafarta mana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.